الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى تدوك من دنجينيه mamman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 10 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 4 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 18 a bangaren lissafi suratul Kahf kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am to ban fahimci ba tambayarka kace me yake hada kan ni ana iya kusanta abinda Allah ya kudu ya kadara a gaba ne Allah ya bani shin abinda ne fahimta a cikin tambayarka kamar Allah ya kaddara abu zai samu mutum shi mutum yana iya yin addu'a kwarai da addu'a da duk wani abin da Allah yake kaddara ma bawa na musiba dukkan su abubuwa ne wanda Allah ya kaddara Allah ya kaddara musiba kaza za ta samu mutum kuma Allah sai ya kaddara masa addu'ar da zai yi ta zame masa kariya game da wannan musiba da ita musibar da ita addu'ar gaba ɗaya kaddara ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka malamai suka fassara hadisin da yake cewa la yaruddul qada'a illa la yaruddul qada'a illa du'a ko kuma la yaruddul qadara illa du'a ba abinda ke maida alkadarin Ubangiji face addu'a dan haka suka ce da addu'ar da shi kadara kin abinda Allah ya kaddara zai samu mutum gaba ɗayan su kenan kaddara ne da addu'a da wannan kin babu cin karo da shi
da
na musayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an yi yadda muslim yadda yana shi a bangaren abinci ne ko kuma mai yaji da shadda kuma sai zo musayi shi ma da shi wannan a bangaren abinci ne a abinci baya halatta a yi fifiko dole a yi daidai wa daida kuma hannu da hannu amma a bangaren duk abin da yake ba abinci baya halatta a yi fifiko to ai azumi na nafila ba dole bane ba ga wanda yake da ikon yi ne mai kwadan samun lada in baka iya azumin nafila babu wani abu da yake akan ka na abinda za a ce idan kai zai tsaya matsayin sa cewa ka ciyar in baka iyawa baka iyawa sai ka nemi wani nau'i na ibada gwargwadon yadda za ka iya kai amma ba maganar in baka iya azumin litinin da alhamis ka ce duk litinin da alhamis ka ba da mudu da azumi na nafila ba dole bane ba neman lada ne in za ka iya kai in baka iya yi kuma ka nemi wani nau'i na ibada wanda mutum zai iya na'am kamar mi mata masu yi ba ya dace ba za ka ce menene hukuncin mace mai jinin istihaba game da lokacin da za ta yi sallah. Lokacin da za ta yi sallah, hadisi ya tabbatar da cewa za ta hada azhar da la'asar ta yi musu wanka daya, magariba da isha ta yi musu wanka daya, a lokacin asuba ta yi wanka daya. An gane ko za ta dan jinkirta azhar idan lokacin ta ya tura, lokacin la'asar ya kawo kai, a wannan lokaci sai ta yi wanka guda, tana yin azhar kuma ta tashi ta yi la'asar. In lokacin magariba ya sai ta dan jinkirta magariba, in lokacin ta ya tura, lokacin isha ya zo gab da shigowa, ta yi wanka guda. In ta yi magariba kai tsaye kuma ta tashi ta yi isha, asuba ma kuma za ta yi wanka guda. Hadisi ne sahihi. Ka shiga maganar cewa kana tsammanin liman zai shigo, duk ba shi bane, kana iya farawa in liman ya shigo an tare ikama ka yanki. An gane ku, kana iya hango liman zai zo kuma wani uzuri ya tsira shi, tsayuwa za ka yi kai ta tsuman shi. Kenan in ka shiga kana iya fara tahiyatul masjid, idan an fara ta da ikama kuma dole ka yanki ka bi liman. Na'am. Wai hadisin da Ubangiji Ta'ala da kansa yake cewa qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al, na kasa as-sala salla, me ake nihi da salla? Anan shine karatun Fatiha. Karatun Fatiha shine Allah ya ambace shi da sunan salla, domin salla ba ta inganta sai da Fatiha. Shine yace qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn, na kasa karatun Fatiha tsakani na da bawa na kashi biyu. Wali abdi shi rabi ni rabi. Ubangiji Ta'ala yace wali abdi masal, na ga bawa na duk abin da ya roka, Ubangiji Ta'ala yace zan bashi. An gane ko? Abin da ya roka a cikin wannan Fatiha. Shi Manzala Sallallahu Alaihi Wasallam ya fassara mana hadisin har izuwa ƙarshe. In bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, Ubangiji Ta'ala sai ya ce hamidani abdi, bawana ya gode mu. Idan ya ce arrahmanir rahim, Ubangiji Ta'ala sai ya ce asana alayya abdi, bawana ya kyautata yabo a kaina. Idan ya ce maliki yawmiddin, Ubangiji Ta'ala sai ya ce majjadani abdi, bawana ya girmama ni matukar girmamawa, ko kuma fawwaba ilayya amrahu au kama kala, bawana ya mika lamarinsa gaba daya zuwa gare ni. Idan ya ce ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta ma, ba ma bauta ma wani in ba kai ba, wa iyyaka nasta'in, kuma kai kadai muke neman taimakon ka, ba ma neman taimakon wani in ba naka ba. Ubangiji Ta'ala sai ya ce hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al, wannan tsakani na da bawa na ne, domin ibada haƙƙi ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Neman taimako da agaji, wannan kuma abu ne wanda yake banta da bawa, domin bawa bai isa bai janyo ma kansa amfani ko ya ije ma kansa cuta, dole sai ya nemi agaji da taimako na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shi ne sai ya ce wali abdi ma sa'al, na ga bawa na abin da ya roka. Idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim, sirat alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, Ubangiji Ta'ala sai ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'al, wannan na bawa na ne, na ga bawa na kuma abin da ya roka, na cewa ya Ubangiji na, ka tabbatar da mu akan tafarki wanda yake madaidaici, tafarkin wanda ka jaddada ni'imarka akan su, ba tafarkin wanda ka musu fushi kuma ba tafarkin batattu sune ɗan mushaf wanda Allah ya musu fushi sune yahudu. Ubangiji ta'ala sai ce na ga bawana abin da ya roƙa, wannan na bawana ne, na ga bawana kuma abin da ya roƙa zan ba shi. Shine dan uwa yake cewa wai lokacin da kake bayan liman, an gane ko musamman inda yake bayyana da karatu cewa kai baka karanta Fatiha, zaka samu irin wannan abin da ake samu kwarai. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a duk inda limami yake bayyanar da karatu abin da yake kan mamu, wato shine sabaru. Dan haka wannan karatu da liman yake yi shine matsayin karatu ga mamu, an gane ko? Dan haka kenan abin da ake samu na karatun Fatiha zaka samu, domin abin da aka wajabta maka a nan shine na ka sha bakin ka kare. Abu Huraira ne Allah ya kara masa yadda shi akan wannan hadisi da makamancin salat salata yawan yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummi alquran. Akan wannan hadisi da wannan hadisi ya tafi akan cewa ko da limami yana bayyanar da karatu mutum sai ya karanta Fatiha, illa kasancewar zai karanta ta a goye, shi ne ce iqra bi hafi nafsik, ka karanta ta a cikin zuciyarka. Na'am. Ya kare mai?
Ya kare kyau ko kuma ya yi kiba don a ya murke shi ba ya shiga karkashin gaira.
Wai misali, wai mutum ya sha magani don ya yi kiba. Kiba ba abin yabo ba ce, kiba abin zargi ce. An gane ko? In dai ba kasancewar ba haka kawai yanayin jikinka yadda Allah ya halicce ka. Amma dan ka sha wani magani ka yi kiba ka canza, wannan duka ba abin zargi ba ne, ba abin yabo ba ne, abin zargi ne. Ka fita kasashen da aka ci gaba, waɗanda suke da kiba kullum fama suke ta yaya za su yi wannan kiba ta rabu. To, in ka bambanta tsakanin namiji da mace kuma sai ka kawo dalilin da bambanta. An gane ko? Akwai hadisi wanda yake zargi game da kiba, wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin waɗanda za su bayyana a ƙarshen zamani. Daga cikinsu Manzo Allah yake siffanta cewa wato suna da kiba ta jiki, amma kasancewar a nan malamai suka ce mutumin da ya nema ya yi, wanda ba halitta shi ba ce yadda Allah ya halicce shi. An gane ko? Wanda za su rinka ba da shaida kafin a nemi shaida su, shine Manzo Allah ya ce wa yadhharu fihi musliman, kiba za ta rinka bayyana a gangan jikinsu. Wannan zargi ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake. An gane ko? Da kiba da rama dukkansu wannan ba wasu abu bane ba wanda za a tsaya a lura da su, iya abinda ake bukata mutum ya yi kokarin gyara zuciyarsa. Zuciya ita tafi komai muhimmanci a jikin dan Adam, dan haka babu wata gaba wadda Allah yake kallo a jikin gangan jikin dan Adam face zuciya. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ku san da cewa Ubangijin ku baya kallo zuwa gangan jikin ku, cewa kai ramamme ne ko mai kiba ne, dogo ne ko gajere ne, fari ne ko baki ne, wannan duka Ubangiji subhanahu wataala baya kallonsa. Wala ila suwarikum, ko wata sura ta ku, tufafin ka tufafi ne tsada, wannan tsadaddu ko kuma tufafi ne waɗanda suke ƙasa da sauransu, wannan duka Ubangiji subhanahu wataala ba ruwan shi da su. Manzo Allah ya ce walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sanda cewa Ubangijinku na kallon zuciyarku da ayyukanku. Dan haka iya abin da yafi muhimmanci ga dan Adam shine ya kula da gyaran zuciya, ba kula da gyaran jiki ba. Dan gangan jiki yayi kyau, zuciya ba ta yi kyau ba, wannan duka abin zani ba, yadda zai kula ma mutum a nan duniya ko a makoma lahira. In zuciya ta yi kyau, dan kasancewar ka ramamme ne ko mai ne, wannan duka ba zai cutar da kai ba, wannan zuciya ita kadai ce ake bukatar mutum ya yi kokarin inganta ta. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya karshen wato aya ta 61, wanda kafin ita aya ta 58 Ubangiji subhanahu wa ta'ala na ba mu labari dangane da wasu sifofinsa guda biyu waɗannan sifofi na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala babbar ni'ima ce a kanmu shine rashin gaggawa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala baya mana akan laifukanmu wanda zaka saba masa ka saba masa ka koma saba masa amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya jinkirta ma in ma ka tuba ya karbi tubanka ko kuma ka same shi a madakata ya saka wuta maka da irin abin da ka shuka idan rangwamen sa bai cin maka ba shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa rabbukal ghafuru zur rahma Ubangijinka al-ghafuru shine mai matukar gafara amma gawa ga wanda ya tuba ba haka ba kana saban Allah kai baka tuba ba in an maka magana ka ce ai Ubangiji ta'ala mai gafara ne wannan wahayin shaytani ne an gane ku lalle Ubangiji ta'ala mai mutukar gafara ne amma ka tabbata cewa kuma mai tsananin ukuba ne kamar yanda yake nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim kamar yanda yake wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab to dan haka ita gafara ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta kebanta ga waɗanda suke tuba su komawa zuwa ga Ubangijinsu shine yake wa rabbukal ghafuru Ubangijinka wato mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba zurrahma kuma ma'abucin jin kai ne game da bayinsa law yu'akhizuhum bima kasabu da Allah na damkar bayinsa bima kasabu a sababin abinda suka aikata na laifuka la'ajjala lahum al'azab da Ubangiji ta'ala ya gaggauta musu azaba tun a nan duniya kafin a waye gari kiyama an gane ku inda a ce Ubangiji ta'ala na gaggauta ma bayinsa sakamakon abinda suke aikatawa na miyagun ayyuka to da ba wanda zai kai labari da tuntuna abinda yake ba duran kasa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya share shi an gama da shi kamar yanda yake cewa walau yu'akhizullahu an-nasa bi zulmihim ko kuma bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da a ce Ubangiji ta'ala yana kama yana damkar bayinsa a sababin abinda suka aikata na laifuka to da daidai mai tafiya a ban kasa Ubangiji ta'ala ba zai bar shi ba shine yace la'ajjala lahum al'azab da Allah ya gaggauta musu azaba tun a nan duniya akwai laifuka guda biyu wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake gaggauta ma ma'abucin laifin hukuma tun a nan duniya kafin a waye gari kiyama laifi na farko shine zalunci laifi na biyu wato shine yanke zumunta saba ma mahaifa da azzalimi da mai saba ma mahaifansa wanda baya musu da'a kafin a waye gari kiyama tun a duniya Ubangiji ta'ala yake fara gaggauta musu sakamako na hukuma hadisi ne sahihi na cikin Muslim sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani laifi mafi kamaci da Allah ya gaggauta ma mai laifin hukuma tun a nan duniya tare da abin da ya tanada masa na azaba a makoma lahira manzo Allah yace sama da zalunci da saba ma mahaifa amma bi wasu sauran laifuka Ubangiji ta'ala yakan jinkirta ma bayinsa in sun dawo zuwa gare shi sun tuba Ubangiji ta'ala zai karbi tubarsu idan ku suka ci gaba har mutuwa ta ci musu to wannan a matsayin su nan mu'mini sai a maida al'amarin su zuwa ga mashi'a ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala in ya ga damar yafewa ya yafe musu idan ya ga damar azautar da su ya azautar da su gargwadon laifinsu shine yace law yu'akhizuhum bima kasabu da Allah na damkar bayinsa a sababin abinda suka aikata na miyagun ayyuka la'ajjala lahum al'azab da Allah ya gaggauta musu azaba tun a nan duniya sai yace ballahum mau'idun Ubangiji ta'ala yace guridin suna da wata ma'alƙawalta ita ce kiyama wanda al-kiyama ma'alƙawalta ce ta Ubangiji game da kowane bawa abinda ya shuka a rayuwarsa ta duniya a can zai girba kuma dole sai an ji shine yace ballahum mawidu ubangiji ta'ala yace bari dai suna da ma'alƙawalta ita ce kiyama lan yajidu min dunihi mawila ubangiji ta'ala yace ba za su samu wata mafaka min dunihi in banda ita babu inda zaka fake kiyama dole kowa sai ya ji shine yace lan yajidu ba za su samu mawila wato wata mafaka min dunihi in ba ita ba dole ne kenan abu ne wanda yake ban makawa ubangiji ta'ala sai yace wa tilkal qura wadancan alkaryu mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salih da mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aibu da sauransu ubangiji ta'ala yace ahlaknahum mu ne muka halakar da su lamma baramu lokacin da suka zalunci kawunansu game da karyatawa da suka ma manzanninmu waje alina li mahadikihim mau'ida ubangiji ta'ala yace muka sanya wato mau'idan ma'alkawalta li mahadikihim wato domin halakar da su su mutanen annabi salihu ya Allah yace musu tamattu fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub kuje kuji dadi da rayuwa tsawon kwana uku bayan kwana uku ba za ku kai labari za ku ga abin da zai biyo baya zalika wa'dun ghayru makdhub ubangiji ta'ala yace alkawali ne wanda yake ba na ƙarya ba to haka duk waɗanda suka ƙaryatar da manzannin Allah subhanahu wata'ala kowace al'umma Allah ya sanya mata lokaci na halakar da ita da lokacin yayi kuma daidai da kyautawar ido ba wannan ba jinkirta musu ba kowace al'umma in dai lokacin da Allah ya kayyade idan yazo daidai da kyautawar ido ba a saurarawa kamar yanda yake fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun shine yace wa tilkal qura wadancan alkaryu wadanda suka karyatar da manzanni ubangiji ta'ala yace ahlaknahu mu ne muka halakar da su lamma baramu yayin da suka zalunci kawunansu wannan kenan tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala duk wata al'umma da aka halakar da ita ba a halakar da ita ba illa domin zaluntar kanta da tayi kowace al'umma ubangiji ta'ala yace wa ja'alna li mahadikihim mau'ida mun sanya ma'alkawalta domin halakar da su ko kuma kace li muhlakihim kamar yanda yake cikin wata kira'a li muhlakihim ai domin halakar su ubangiji ta'ala yace mun sanya wato mau'ida mau'ida shine wato ma'alkawalta yau zamu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaaraka wa ta'ala وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Ubangiji ta'ala ke faɗa wa idza qala Musa li fatahu ba su labari ga lokacin da annabi Musa alaihi salam ya faɗa li fatahu ga almajirinsa shine Yusha ibn Nun alaihi salam annabi Musa ya ce masa la abrahu bazan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma albahraini Sina isa mahadar teku guda biyu aw amudiya hukuba ko kuma in shude ina tafiya tsawon zamani na wannan annabi Musa alaihi salam shine Musa wanda yake na banu Isra'il kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi na cikin Bukhari da Muslim kamar yanda Sa'id ibn Jubair Allah ya ji kansa yake cewa na fada ma malami na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda nace masa inna nawfanil bakkani yazumu anna Musa sahibul qadir laysa huwa Musa bani Isra'il na fada ma malami na nace ai wani malami ana kiran shi Nawf al-Bakkali wato yana cewa wai Musa wanda yake abokin Khadir alaihi salam wanda suka hadu da Khadir wato ba Musa banu Isra'ila bane wanda Allah yake kissanta mana a cikin Al-Qur'ani shi wannan malami yake fada masa Sa'id ibn Jubair yake cewa wannan Musa wanda Allah yake kissanta kissar shi da Khadir yace ba Musa banu Isra'ila bane wani Musa ne na daban Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda sai ya ce kazaba aduwullahi yace makiyin Allah wato yayi kariya game da abin da ya fada maka wannan ku kasancewar kamar yanda Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake fada yace Abdullahi dan Abbas ba yana nihin fitar da Nawf wato daga karkashin wilaya ta Ubangiji a saboda akwai wata dabi'a ta malaman Allah a duk lokacin da suka ji wani abu wanda yake sabanin gaskiya to wannan abu yakan tada musu hankali su yi maganganu waɗanda suke masu kaushi amma kuma ba sa nihin abinda maganar ta kunsa saboda kishi ne akan an keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wataala dan haka shi wato Abdullahi dan Abbas da aka fada masa sai ya ce kazaba aduwullahi yace makiyin Allah yayi gaske wannan yayi kariya an gane ko ba dan yana nihin cewa ya fitar da shi daga karkashin wato jibintar lamarin Allah cewa makiyin sa ne a shine yake cewa a lokacin nan sai ya kuruma almajirin nasa hadisin riwaya daga Ubay ibn Ka'ab Ubay dan Ka'ab yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa annabi Musa alaihi salam wata rana ya tsaya yana mi khutba a cikin jama'ar sa banu Isra'il fasu'ila ayyun nasi a'lam sai aka tambaye annabi Musa aka ce masa wai a cikin mutane gaba daya a yanzu a wannan zamanin waye fi kowa ilimi faqala ana annabi Musa sai ya ce ni an gane ku manzo Allah ya ce fa ataballahu alaihi sai Allah ya ma annabi Musa rarauka idh lam yurda al-ilma ilayhi domin bai mai da ilimi zuwa ga Ubangiji ba abinda ya dace annabi Musa ya fada waye fi kowa ilimi ya ce Allahu a'lam amma sai ya ce ana ni na fi kowa ilimi a wannan lokaci, to Allah sai ya masa rarauka. Kuma tare da cewa a cikin jama'ar abinda annabi Musa ya faɗa haka ne saboda kasancewar shi ne annabin Allah, shi ne Allah yake yi masa wahayi a wannan lokaci, to ya fi shi ilimi. To amma da yake ɗabi'a ta mumini abinda aka san shi da shi shi ne kaskanta kai, abinda yake ka san kai ne sama da shi, to karka nuna cewa kai ne sama da abu ko da an tambaye ka. Yanzu misali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen kiran sallah ya ce mai masa addu'a mu roƙa masa wani matsayi ɗaya-ɗaya wanda Allah ya tanada ma bawa ɗaya-ɗaya a gidan aljanna a jannatul firdaus, matsayin da ake kiran shi alwasila. Manzo Allah ya ce domin ina ƙauna ina fatan na kasance ni zan dace da wannan matsayi, shi ne ya ce thumma sallu laha diyal wasila, in kun yi salati bayan kun kwaikwayi ladani kun yi salati, manzo Allah ya ce ku roƙa mu wannan matsayi wasila. Sai ya ce fa innaha manzilatun fil janna, ita wasila ya ce wani matsayi ne a gidan aljanna, ba ta dacewa wannan matsayi baya dacewa sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah. Manzo Allah ya ce fa arju an akuna ana, ina fatan na kasance ni zan dace da wannan matsayi. Tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da cewa wannan matsayi shi kadai ne zai dace da shi, saboda babu wanda ya fi kima da martaba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin halittu gaba ɗaya sama da shi. Amma bai nuna ba cewa nashi ne, nuna yana kwaɗai yana fatan cewa Allah ya masa dace da samun wannan matsayi. To don haka shi annabi Musa alaihi salam anan da aka masa tambaya waye fi kowa ilimi, sai ya ce ni, Ubangiji ta'ala sai ya masa rarauka domin bai mai da ilimi zuwa gare shi, abin da ya dace kenan ya ce Allahu a'lam. A lokacin nan sai Allah ya turo saƙo ga annabi Musa, Ubangiji ta'ala ya ce masa inna li, yake cewa inna li abdan bi majma'il bahrayn huwa a'lamu minka, ya Musa ka san da cewa ina da wani bawa nawa, wannan bawa nawa yana mahadar teku guda biyu. Ubangiji ta'ala ya ce wannan bawa nawa ya fi ka ilimi, ya fi ka ilimi. A lokacin nan annabi Musa alaihi salam dan bege sai yake cewa ya rabbi fa kaifa li bihi, ya Ubangiji na yaya za a yi in haɗu da wannan bawa naka domin in fa'idanci abinda yake wajensa na ilimi. Ubangiji ta'ala sai ya ce ma annabi Musa ka ɗauki fi tare da kai, wannan kifi ka saka shi a cikin zakumi, shi ne miktal, an gane ko, ka saka shi a cikin zakumi. In aka ce zakumi kenan wannan ɗan abin da ake zuba kaya da ake yi na kaba. Ubangiji ta'ala ya ce masa ya ɗauki kifi sannan ya saka shi a cikin wannan zakumi. A wata riwaya wannan kifi da aka ce annabi Musa ya ɗauka kifi ne wanda yake bushashe, ba ma kifi ba ne wanda yake mai rai, kuma riwaya ce ingantacciya. Duk da cewa wasu malamai akwai riwaya da ta zo akan cewa kuma ya ɗauki kifin domin ya yi guziri da shi, ma'ana shi ne za a ringa ci. Annabi Musa alaihi salam ya ɗauki kifi ya saka a cikin wannan zakumi kamar yadda Ubangijinsa ya umarce sa. Ubangiji ta'ala ya ce masa fa haythuma faqadtahu fa huwa thumma, a duk lokacin da kaga ka rashi wannan kifi, to wannan bawa nawa anan zaka same shi, a inda kaga kifin ya barci to anan zaka same shi. Wannan alama ce Allah ya nuna masa cewa ta yanda zai yi ya haɗu da wannan bawa nashi. Annabi Musa alaihi salam ya ɗauki kifi ya kama hanya yana tafiya da shi da almajirinsa Yusha ibn Nun, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sunan almajirin na annabi Musa, shine Yusha ibn Nun. Suna tafiya har lokacin da suka isa wurin wani fandutsi. Annabi Musa alaihi salam sai gajiya ta cin musu, sai suka kwanta su yi bacci su huta. A lokacin nan suka tada kai da wannan dutse, me za a yi, kifi sai ya motsa daga cikin wannan zakumi sai ya fita. Lokacin da kifi ya fita, wato sai ya shiga cikin teku. da ya shiga cikin teku sai ya kama hanya ya bi igiyar ruwa yana son ya shige. Ubangiji ta'ala sai ya tseda wato gudanar teku sai ruwa ya sandare sai ya zamanto kamar wata taga, domin tafiyar annabi Musa yake da almajiransa suna tafiya ne a gabar teku. A inda suka tsaya suka huta suka yi bacci, to a lokacin nan kifi sai ya buga sai ya shiga cikin teku. Da ya fada cikin teku Ubangiji ta'ala sai ya tseda gudanar ruwa sai ruwa ya yi galas. A lokacin nan kuma sai ya zamanto an samu wata kofa kamar taga inda kifin ya bi. Annabi Musa alaihi salam lokacin da suka falka wannan almajiransa sai ya manta kifin. An gane ko ya manta kenan wannan kifi wannan zakumi sai ya manta shi. An gane ku ya gane kifi ya fita amma kuma ya manta. Ya manta ya gaya ma annabi Musa alaihi salam cewa kifin nan fa ya bace a nan. Da aka waye gari suka kama hanya suka ci gaba da tafiya suka ci gaba da tafiya. Sai da suka yi tafiyar yini da dare. An gane ku tafiyar yini da dare suka yi bayan daga inda suka rashi kifin. Da aka waye gari lokacin abinci ya yi annabi Musa alaihi salam sai ya faɗa ga almajirin sa'atina gada ana da farila kina min safarina haza na saba, ya ce ba mu abincinmu, ya ce hakika mun haɗu da wahala a cikin wannan bulaguro namu. Idan aka ce algada shi ne abincin da ake ci na rana, idan aka ce al'asha shi ne abincin da ake ci na dare. Shi ne ya ce atina gada ana ba mu abincinmu, ma'ana na rana, da ƙarfi kina min safarina haza na saba, ya ce hakika mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiya tamu. Manzon Allah ya ce annabi Musa wahala bata cin masa ba sai da ya ƙetare wurin da aka umarce shi, domin an ce masa a inda ya rashi kifi a nan zai yi dace da wannan mutumin, a nan zai haɗu da shi. To a lokacin da kifi ya bace shi almajirin ya manta ya ba annabi Musa labari, aka waye gari suka yi tafiyar yini da dare. Sannan a lokacin da aka nemi abinci a lokacin nan aka diba a gaba bi kifi, a lokacin nan Ubangiji ta'ala ya tunatar da bawansa. Shi ne manzon Allah ya ce annabi Musa bai samu wata wahala wato sai da ya ƙetare wurin da aka umarce shi. Wa qala lahu fataku, a lokacin nan almajiransa sai ya ce masa ara'aita idza awaina ila sakra fa inni nasitu al-hut, yace ba ni labari, yace lokacin da muka taro jiki zuwa wannan fandutsi inda muka kwanta muka yi bacci, yace ai anan na bar kifin. Sai yace amma wa ma ansani hu illa shaytanu an azkura, ba komai ba, ba kowa ba ya hana in tuna wannan kifi face shaytani, ma'ana shaytani ya mantace ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin duk wani abu wanda yake na sharri da mugunta ba a jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da cewa shi ya halicci alkhairi kuma shi ya halicci sharri, amma da ya halicci sharri ya halicce shi saboda wata hikima ta shi. Wannan Allah ya ce wattakaza sabilahu fil bahri ajaba, annabi Musa alaihi salam ya kama hanyarsa ya bi cikin teku yana mai mamaki. Wannan ila hanya wadda kifi ya bi wanda ta zama kamar taga ta zama hanya, annabi Musa sai ya bi sai yake mamaki. Ga ya kifi ne wanda yake matacce, kifi ne wanda ya riga ya bushe, kuma ga ya tashi ya rayu ya shiga cikin teku. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa annabi Musa sai ya ce ma almajiransa zalika ma kunna nabu, bacewar wannan kifi ai shine abin da muke nema, alama ce da mun wanda Ubangiji subhanahu wataala ya sanya mana. Manzon Allah yake cewa rasha ayu qussani atharuhuma hatta tahaya ila safra, a lokacin nan Musa da almajiransa sai suka dawo baya suna biyar sawun su, sai da suka dawo daidai wannan fandutsi inda suka yada zango suka yi bacci. Isowar su ke da wuya, manzon Allah ya ce fa iza rajulun musajja bi thawbi, sai ga wani mutum wato ya lullube da wani tufafi yana zaune. Annabi Musa alaihi salam sai ya masa sallama. Da ya masa sallama sai yake ce masa ana Musa, yace masa ni ne Musa. Kana sai Khadir yace masa Musa bani Isra'il, Musa bani Isra'il, kala na'am sai yace kwarai da gaske akan wannan gaba ne shi Abdullahi dan Abbas ya maida martani ga wancan malami Nawf al-Bakkali yace kazaba adullah saboda anan manzon Allah ya bayyana shi Khadir ya tambaye shi da ya mai sallama sai yace wannan sai yace ni ne Musa sai ya jinjina shi yace Musa bani Isra'il Musa bani Isra'il annabi Musa yace na'am yace kwarai sai yace ataituka litu allimani mimma ullimta rushida nazo maka takanas dan ka sanar da ni shiriya daga cikin abin da aka sanar da kai ma'ana ka sanar da ni daga cikin abin da ubangiji ya sanar da kai na ilimi a lokacin nan Khadir yace ma annabi Musa innaka lan tastati'a ma'i sabra ya Musa yace ya kai Musa yace baka iya daukan hakurin tafiya tare da ni ba za ka iya daukan hakuri tare da ni me yasa sai yace masa inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin min ilmillahi allamaka Allah la a'lamuhu yace domin ni ina kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ni wanda kai baka san da shi ba kuma kai ma kana da wani ilimi wanda Allah ya sanar da kai wanda kuma ni ma ban san shi ba to yaya tafiyar mu za ta zama daya Annabi Musa sai ya ce masa satajidu ni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra yace in Allah ya so zaka same ni ina mai daukan hakuri kuma bazan saba umarnin ka ba an gane ko Annabi Musa ya daukan masa alƙawarin cewa zai dau hakuri kuma duk abin da yace masa yayi yace masa ba zai saba masa ba a lokacin nan Khadir sai yake ce masa fa initta ba'atani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra in har ka bi ni to kada ka tambaye ni game da wani abu da ka gani sai na baka labari duk abin da ka gani ka ja bakinka ka kame ka bari har a ƙarshe in baka labari cewa ga hikimar da ta sa ni aikata abu kaza manzo Allah yake cewa fam qala qayyim shiyani ala sahilil bahr a lokacin nan Musa da Khadir sai suka kama hanya suna tafiya a gabar teku famarrat safinatun fakallamuhum an yahmiluhum sai wani bato ya zo ya wuce wani jirgin ruwa annabi Musa da Khadir sai suka nemi cewa a dauke su suka tsaye da waɗannan masu jirgi da suka fahimci cewa Khadir ne sun san shi a lokacin nan suka dau annabi Musa da shi da Khadir ba tare da sun karbi kudin su ba a kyauta aka dauke su shine manzo Allah yace falamma rakiba fis safina yayin da suka hau kan jirgi ba wato zamani bai dan ja ba take yanki kawai Khadir lokacin da kifi wannan lokacin da jirgi da suka hau jirgi ya fara tafiya an je tsakiyar teku me za a yi Khadir alaihi salam sai ya dau gatari sai ya sare allo daga cikin alluna na jirgin ruwa ya sare wani bangare daga cikin jirgin Annabi Musa sai yake cewa kada hamaluna bi gairi naule amatta ila safinatihim fa kharaqta hadi tugrika ahliha laqad ji'ta shay'an imra yace haba malam mutanen nan fa karkamanta wato ba tare da mun ba su komai ba suka dauke mu kuma yanzu ka dauga tare kasara jirgin su dan ka keta jirgin ka halakar da jama'ar da suke kansa yace in ku haka ne yace ka zo da al'amari wanda yake mai girma ka zo da wani al'amari mai girma wanda yake abin kyama yaya jama'ar da suka dauke mu ba tare da mun ba su lada ba kuma ka dauga tare ka sare jirgin su Khadir sai yace ma annabi Musa alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra shin da mun ban fada maka ba cewa kai baka iya daukan hakurin tafiya tare da ni Annabi Musa sai ya ce la tu'akhizni bima nasitu wala turhikni min amri usra wato kada ka kama ni da laifi game da abin da na manta kuma kada ka dora mun tsanani game da al'amari na ma'ana kada ka kuntata mun wannan mantuwa ce ne adi yafi a ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa kanatil ula min Musa nsiyana wannan tambaya ta farko da annabi Musa ya ma Khadir yasa ya sara allan jirgin wannan manzo Allah ya ce mantuwa ce annabi Musa yi wal wusda tambaya ta biyu da yi ta tsakiyar kamar yadda za mu iske ita kuma wannan wato sharadi ne an gane ko ta zaman to sharadi ne domin ya gitta masa sharadi to daga yanzu fa in ka sake tambaya ta ba maganar mu ci gaba manzon Allah ya ce wasalisatu amda ta uku kuma wannan daga gangam ne annabi Musa ya masa kamar yadda ita ma za ta zo a lokacin nan manzon Allah yake cewa sai wani tsuntsu sai ya zo sai ya hau kan gefin wannan bato sai ya sa bakin shi cikin teku sai ya tsotsi ruwa Khadir alaihi salam sai ya ce ma annabi Musa ya ce ilimi na da Allah ya ban da ilimin ka wanda Allah ya baka gaba daya bai rabu ba daga cikin ilimin Allah face illa misalin wannan ruwa da tsuntsu ya tsotsa daga cikin teku shi kadai ne ya rabu daga cikin ilimin Allah an gane ku yana nuna masa kenan da ilimin shi da ilimin da Allah ya ba annabi Musa in an dangana zuwa ga ilimin Ubangiji subhanahu wata'ala wato bai zaman to ba face gwalgwadan kenan abinda tsuntsu ya tsotsa daga cikin teku shine kawai tekun gaba ɗaya ilimin Allah subhanahu wata'ala ne shine a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa suka je suka sauka daga cikin wannan bato sai suka fita suna tafiya a gabar teku ana cikin tafiya Khadir alaihi salam sai ya ga wani yaro yana wasa da wasu kankanan yara me za a yi Khadir alaihi salam sai ya kama wuyan sai ya murde ya cire ka a wata riwaya ya kada shi ya yanka ya murde kan ya cire annabi Musa sai ya ce masa a katanta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs yace haba malam yanzu zaka kashi rai rai wadda take tsarkakakka wadda bata taba aikata wani laifi ba kuma ba tare da ta kashe wata rai ba yaya zaka kashe shi sai yace la kad ji'ta shay'an nukura tabbas ka zo da wani al'amari mai girma wanda yake abinki Khadir sai ya maimaita ma annabi Musa ya ce masa alam aqullaka innaka lan tastati'a ma iya sabra shin daman ban faɗa maka ba cewa kai baka iya tafiya tare da ni ba za ka iya daukan hakurin tafiya tare da ni manzo Allah ya ce wa hadhihi ashaddu min al-ula ya ce wannan tafi ta farkon sanani saboda ta farkon da mun mantuwa ne wannan kuma ya sake maimaita ba qala sai ya ce masa in sa'alatuka an shay'in ba'daha annabi Musa ya yi masa sharadi ya ce in har na tambaye ka game da wani abu bayan wannan tambaya da na maka karo na biyu ya ce fala tusahibni karka abuce ni daga nan ma mu raba hanya annabi Musa ya masa sharadi sai ya ce masa kad balagta min ladunni uzra tabbas ka kai matukar karbar hamzari game da ni manzo Allah ya ce sai suka tafi suka ci gaba da tafiya suka isa wata alkarya a lokacin da suka isa wannan alkarya suka zagaye gari suka zagaya suka nemi a dauki bakuncin su a ba su abincin da za su ci fa abau an yubayyifu huma mutanen wannan alkarya suka ki karbar bakuncin annabi Musa da Khadir suka ki ba su abincin da za su ci saboda marwata ne fa wajada fi hajidara annabi Musa da Khadir sai suka samu wata doguwar katanga a cikin birnin a cikin alkarya yurido an yankaba katangar ta karkace tana nihin faduwa ba a kama Khadir ya meka ya meke ta ya tada ta ya dan gyaggyara ta ya daidaita ta shine annabi Musa sai ya ce masa qaumun ataynahum falam yudimuna walam yughayyifuna yace karka manta fa mallan yace wannan fa jama'a ne mun zo garin su basu karbi bakuncin mu ba basu ciyar da mu ba kuma zaka kama katanga ka tada ta ka miƙe ta ka gyara ta yace laushi ta latta kasta alaihi ajra inda ka so ai abin da ya dace su biya ka ladan aikin da kai tunda basu ba mu abincin su ba basu ba mu masauki ba to yaya za mu musu aiki haka nan a lokacin nan Khadir sai yace masa haza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra yace wannan tambaya da kai yace to ita ce wa rabuwa tsakanina da kai daga yanzu an kare amma kafin mu rabu yace zan baka labari game da fassara abinda baka iya daukan hakuri akan shi zan baka bayani akan waɗannan dukkan abubuwa uku da suka gudana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wajidina yace mun so annabi Musa alaihi salam kana sabara. Mun so a ce annabi Musa ya dau hakuri har Khadir ya kissanta mana labarin abin da ya wa kana. Hadisi manzo Allah yake cewa mun so a ce annabi Musa ya dau hakuri shi Khadir ya bashi labarin waɗannan abubuwa uku da suka gudana. To Allah sai ya turo ma manzon shi sako ga labarin duka abin da yake ciki kamar yadda zamu iske. Shine kenan Ubangiji Ta'ala yake cewa falamma balaga majma'a bainihima, yayin da suka isa wato mahadar teku guda biyu, Ubangiji Ta'ala yace nasiya huta kuma Musa da almajirinsa sai suka manta kifinsu. Fattakaza sabilahu fil bahri saraba, kifi wato sai ya rike hanyarsa a cikin teku. Saraba wato yana mai gudana, ma'ana ya shiga wata kofa ya rike wata hanya a cikin teku. Ubangiji Ta'ala sai ya tsaye da gudun ruwa sai ya zamanto kamar wata taga, kifin ya tsaya baya gaba baya baya. Annabi Musa alaihi salam da ya dawo a wannan wuri ya biyo hanya, zawon shi ke da wuya nan sai ya tarar da wannan bawa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce falamma jawaza, lokacin da Musa da almajirinsa suka ketare wato wurin da ya dace a ce sun tsaya, a nan ne za su haɗu da wannan bawa. Qala li fatahu, sai ya faɗa ga almajirinsa Yusha ya ce atina gada'ana, annabi Musa ya ce kawo mana abincinmu. Laƙad laƙina min safarina haza nasaba, ya ce tabbas mun haɗu da wahala a cikin wannan bulaguro namu. A ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce shi neman ilimi abu ne wanda yake mai wahala. Annabi Musa alaihi salam a nan da almajirinsa a cikin neman ilimi sun haɗu da wahala, don haka wasu malamai suke cewa la yunalu li ilmu bi rahatil jism, ilimi ba a samun shi da hutun jiki. In ka ce ka taki hutu, hutu ka zaba, to bayan da za a yi kai ilimi, dole kenan sai ka jimre, sai ka wahala, sai ka haɗu da kunci wanda yake na rayuwa. Al-Imam Shafi'i yake cewa a lokacin da yana neman ilimi cha shekarar shi 16 bai taba koshi da abinci ba. Idan ka koma a cikin tarihin magabata zaka ga sun wahala akan neman ilimi da suka yi. To shine anan Annabi Musa yake cewa tabbas mun haɗu da wahala a wannan bulaguro namu, kaga bulaguro ne wanda suka yi na neman ilimi, kuma wannan shine asali game da bulaguro domin neman ilimi. Mutum ya yi bulaguro ya je wani gari domin ya nemi ilimi, domin Annabi Musa alaihi salam a nan takanas da almajirinsa suka fita suka yi bulaguro suka je domin neman ilimi. Ubangiji Ta'ala yake hakaito mana, qala sai Annabi Musa ya faɗa ga wato qala, sai almajirin Annabi Musa ya faɗa ma Annabi Musa ya ce ara'aita, ya ce ba ni labari. Idza awaina ila sakrati, yayin da muka taro jiki zuwa wannan fandutsi inda muka kwana, ya ce fa inni nasitu huta, ya ce ai a can ne na bar kifi, a can na bar kifin. Wa ma ansanihu, ya ce amma fa ba kowa ba wato ya mantar da ni ana azkurahu, da zan tuna wannan kifi illa shaytan, wato face shaytan. Lokacin da muka tashi na diba na ga babu kifi, to amma in fada maka sai na manta, kuma ba kowa ya mantar da ni face shaytani. Ladabi kenan ga Ubangiji, maimakon ya ce Ubangiji ya mantar da ni sai ya ce shaytani, me yasa? Saboda mantuwa ba kayan a zo a gani bane. Shi ko sharri ba a jingina ma Ubangiji subhanahu wataala saboda yi masa ladabi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa washarru laysa ilayka, sharri baya gare, baya daga gare ka, amma tare da cewa da alkhairi da sharri gaba ɗaya Ubangiji Ta'ala ya halicce su. Wattakaza sabilahu fil bahri, annabi Musa sai ya riki hanyarsa fil bahri a gabar teku. Ajaban, annabi Musa yana mai mamaki, shine kamar yadda wasu malamai suke cewa an ci rabin kifi kuma rabin ya gudu. Annabi Musa yana mamaki yaya aka yi wannan kifi ya sulale. Qala zalika, annabi Musa sai yake cewa zalika ma kunna nabu, bacewar wannan kifi wato shine abinda muka kasance muna nema. Allah ya nuna mana a inda muka rashi wannan kifi a nan za mu samu wannan bawa, kenan cigiyar mu a nan ne za mu yi dace da ita. fartadda ala atharihima qasasa. Ubangiji ta'ala yace fartadda annabi Musa da almajiransa sai suka dawo baya ala atharihima suna bibiyar qasasa ala atharihima ma'ana suna masu bibiyar sawunsu kenan suka dawo akan sawunsu shine ubangiji ta'ala yace fartadda ala atharihima qasasa sai suka dawo wato a bisa sawunsu suna masu bibiyar hanya suke nan inda suka zo ubangiji ta'ala yace fa wajada abdan min ibadina lokacin da suka dawo daidai wannan fandutsi inda suka yada zango suka kwana ubangiji ta'ala yace fa wajada abdan min ibadina fa wajada abdan min ibadina sai suka samu wani bawa daga cikin bayin shine Khidir alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda na cikin sahihul bukhari manzo Allah yake cewa inna ma sumiya khadiran li annahu jalasa ala farwatin bayda fa idha hiya tahtazzu tahtahu khadira domin wata rana shi khadir ya zauna akan wata jemammiyar fata wadda take farakan zaunawar shi ke da wuya kafin ya tashi sai ga fatar tana girgiza wato ta zama tsanwashiyar daga wannan lokaci sai yake ce masa khadir wanda wannan wata mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da Allah yake karfafa manzanninsa farar fata ce amma yana zama akan ta sai ta koma tsanwa daga wannan lokaci sai yake ce masa khadir domin wani al'amari ne wanda yake na al'ajabi na abun mamaki wanda Allah yake karfafa manzanninsa shine ubangiji ta'ala yace fa wajada abdan min ibadina sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina wanda mun bashi wata rahama daga wajenmu ita ce annabta ubangiji ta'ala yace wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi wani ilimi na musamman min ladunna daga wajenmu an gane ku wannan aya ita ce take tabbatar da cewa Khidir alaihi salam annabin Allah ne matsayin shi ya wuce matsayin waliyi kamar yanda malamai sun yi sabani shin annabi ne ko kuma waliyi ne daga cikin waliyan Allah a raye yake ko kuma a mace yake to dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah matsayinsa ya wuce matsayin waliyi kamar yadda malamai suke cewa duk wanda yake goce-goce game da tabbatar da annabtata Khidir alaihi salam cewa waliyi ne to abinda yake fama ya nuna cewa daga cikin waliyansu akwai waɗanda sun yi annabawa daraja sai su ce ana ai Khidir waliyi ne amma gaya annabi Musa annabin Allah kuma ulul azm ya je wajen shi ya nemi ilimi kenan a cikin waliyai akwai waliyan da martabarsu ta wuce ta annabawa an gane ku shi kuma a ka'ida babu wata daraja sama da annabta annabta da manzanci su ne kululuwa a wajen daraja wanda Allah yake ba bayansa kuma ba wani yawan ibada bane ba yake sanyawa ka samu annabta ko wannan a'a zabi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ya zabu wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya turo shi a matsayin annabi ko ya turo shi a matsayin manzo to dan haka a magana mafi inganci annabi ne daga cikin annabawan Allah domin anan Ubangiji ta'ala cewa fa wajada abdan min ibadina sun sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina wanda muka bashi wata rahama ta musamman daga wajenmu me ake nihi da rahama anan ita ce annabta kamar yanda a can mutanen Makka suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ganin cewa ai bai dace ba a ce an zabe shi an turo shi a matsayin manzo suke cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya alaya suke cewa wai me ya hana a saukar da wannan alqurani ga wani namiji wanda yake mai girma mai daraja daga cikin waɗannan alkaryu guda biyu in ma Makka ko Taifa ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik yanzu su suke kasa rahama ta ubangijinka su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama su suke ba da annabta kare kenan me ake nihi da rahama ita ce annabta shine anan yace atainahu rahmatan min indina ubangiji ta'ala yace mun bashi wani jin kai na musamman daga wajenmu ita ce annabta sai ya ce wa allamnahu, Ubangiji ta'ala ya ce kuma mun sanar da shi ilman, wani ilimi na musamman, min ladunna, daga wajenmu. Kaga wahayi ne, wahayi ko ba wanda Allah yake ma wahayi face annabawa. Don haka a magana mafi rinjaye, wato annabi ne daga cikin annabawan Allah, matsayinsa ya wuce matsayin wali. Sannan kuma maganar cewa a raye yake, ita ma wannan magana mai data gefe, duk hadisan da aka kawo dukkansu wasu tatsinniya ne, kirkira su ne aka yi, babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna cewa a raye yake. Bal ma dalilai sun tabbatar da cewa a mace yake, saboda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, afa in mittafahumul khalidu. Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, gabaninka Ubangiji ta'ala ya ce babu wani dan adam wato da muka sanya masa dawwama. Shin yanzu kai in ka mutu su masu dawwama ne da suke cewa ku rabu da shi, ai ya mutu kowa ya huta? Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, gabaninka wato ba mu sanya ma wani mutum dawwama. Shin kai in ka mutu su masu dawwama ne? Kaga kenan, in Khadir alaihi salam bashar ne, dan adam ne, kaga a mace yake, wannan aya ta hada da shi. Sannan dalili na biyu, malamai suka ce ba a taba samu daidai da hadisi daya cewa manzon Allah ya gama rayuwar shi cewa Khadir ya taba zauwa wajen shi, daidai da hadisi ba a taba samu ba. Inda a ce Khadir yana raye, to da duk yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, to da an yi da shi, irin su yakin Badr, irin su yakin Uhud, kuma da ya zo ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi biyayya. Saboda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi, lokacin da ya ga takaddun at-taura a hannun annabi Musa alaihi salama, a hannun Umar, manzon Allah yake ce masa yanzu faɗa-faɗa za ku ringa yi, kuna wawure-wawure, ya kai Umar, ku ɗauko can, ku ɗauko can. Manzon Allah ya ce wannan tafarki da na zo muku da shi fa, wato na wannan hanya, manzon Allah ya ce na zo muku da ita fara kal sarkakakka, babu wani duhu-duhu tare da ita. Manzon Allah ya ce masa ina rantsuwa da Ubangijin da ya halicce ni, inda a ce annabi Musa a yau yana raye, manzon Allah ya ce wallahi ba yanda za a yi, dole shi ma ya zama dan rakiya ya bi ni. To can Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin. Wannan aya ce wadda duk wani annabi da Allah zai aiko sai da Allah ya dau alƙawari, in zamanin shi ya tarar da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma dole ya zama dan rakiya. To inda Khadir yana rayi, da ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya nuna cewa ya taba zauwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a kusan ƙarshen rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana ana zaune, manzon Allah yake cewa abin da nake so ku sani, babu wata rai wadda take raye a yanzu a duran ƙasa, nan gaba shekara 100 ta zo, manzon Allah ya ce a samu wannan rai tana raye. Kowa da ka sani a cikin ku gaba ɗaya, duk wanda yake duran ƙasa a yau, manzon Allah ya ce shekara 100 da za ta zo nan gaba, babu daidai da rai da za a samu, sai dai wasu mutane na daban. Kaga kenan, daga lokacin da manzon Allah ya yi wannan magana, to ina yanzu yau shekara nawa ke akwai? Wajen 1400. Ina magana kenan yana raye. To dan haka in an faɗi wannan hadisi, hallo sai su yi kwana su ce to ai ba a kan ƙasa ba yake, a cikin ruwa yake, a cikin teku yake. To dan haka dai wannan duka kewaye kewaye ne, Khadir alaihi salam a mace yake, ba a raye ba yake, an gane ko? Dan haka wani malami Muhyiddin Abdulhamid ya wallafa littafi, shi ne ya sanya ma littafin suna Al-Khadir, hal huwa nabiyun am wali, hal huwa hayyun am mayyit. Shi ne Al-Khadir, sai yake cewa shin annabi ne ko kuma wali ne, a raye yake ko kuma a mace yake? To anan ya bujiro da maganganun magabata wanda suke tabbatar da cewa annabin Allah ne, kuma ya koma zuwa ga Allah, ba a raye yake. kuma haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yana da risala wani dan littafi da yayi a cikin wannan littafi ya tsawaita bayani akan wannan masala shine Ubangiji Ta'ala sai ya ce qala lahu Musa annabi Musa sai ya ce masa hal attabi'uka yace wai shin nabi wannan hal attabi'uka yace malam ko zaka barni in bi ka ala antu allimani mimma ullimta rushda a bisa ka sanar da ni shiriya daga cikin abin da aka sanar da kai ma'ana ka dan tsakura mun daga cikin ilimin da Allah ya sanar da kai qala sai Khadija yace masa innaka lalle kai lan tastati'a ma iya sabra yace baka iya daukan hakurin tafiya tare da ni wa kaifa tasbiru yace yaya zaka iya daukan hakuri ala ma lam tuhidi bihi khubra akan abin da baka kiwoye da sanin shi ba yaya za a yi ka iya daukan hakuri akan abin da kai baka san shi ba wanda su dabi'a ta annabawan Allah a duk lokacin da suka ga aiki na ashiya to ba sa ja baki su kyale kai tsaye sai sun yi inkari akan abu shine yace to yaya zaka iya daukan hakuri akan abin da baka kiwoye da sani ba qala sai annabi Musa yace masa satajiduni insha Allahu sabira da sanni in Allah ya so zaka same ni ina mai daukan hakuri an gane ku wala a asilaka amra yace bazan saba ma lamarinka annabi Musa alaihi salam anan yayi tugu da ubangiji me yasa saboda bai amince ma kansa akan cewa zai iya daukan hakuri dan haka yace satajiduni insha Allahu sabira da sannu zaka same ni in Allah ya so ina mai daukan hakuri wala a asilaka amra yace bazan saba ma umarninka qala sai yace masa fa inittaba'atani ya gitta ma annabi Musa sharadi yace fa inittaba'atani in har ka bi ni to ka san da cewa fa la tas'alni an shay'in kar ka mun tambaya game da duk wani abu da ka gani hatta uhdisa laka minhu dhikra yace sai na baka labari na bayyana maka cewa ga dalilin da yasa nayi kaza duk abin da ka gani kenan ka ja bakinka ka kyale karkatan kamun shine Ubangiji Ta'ala ya ce fanqalaqa sai suka tafi hatta idza rakiba fi safinati har aka kai lokacin da suka hau wani jirgin ruwa kharaqaha Khadir alaihi salam ya dauki gatari ya sare allo daga cikin aldanan jirgin qala sai annabi Musa ya ce masa akharaqta yanzu ka sare jirgin mutane ka keta shi lituqriqa ahlaha dan ka dirmi yadda jama'ar da suke kansa sai ce laqad ji'ta shay'an imra annabi Musa ya ce masa tabbas fa ka zo da wani abu wanda yake mai girma abinki abin kyama qala sai Khadir ya ce masa alam aqul shin ban fada maka ba innaka lan tastati'a ma iya sabra cewa kai baka iya daukan hakurin tafiya tare da ni qala sai annabi Musa ya ce masa la tu'akhizni bima nasitu kada ka kama ni da laifi a sababin abin da na manta wala turhiqni min amri usra kada ka dora mun wani tsanani game da al'amari na ma'ana kada ka kuntata mun fanqalaqa Ubangiji Ta'ala yace suka ci gaba da tafiya hatta idza laqiya gulaman har aka kai lokacin da suka hadu da wani yaro na wasa da wasu yara faqatala a lokacin nan Khadir alaihi salam ya kama kan yaro ya murdi ya cire ka qala sai annabi Musa yace masa aqatalta nafsan zakiyya yanzu ka kashe rai wanda take tsarkakakka bigairi nafsin ba tare da ta kashe wata rai yace laqad ji'ta shay'an nukura tabbas wato ka zo da wani al'amari wanda yake mai girma wanda yake abinki qala sai Khadir yace masa alam aqul laka shin ban fada maka ba innaka lan tastati'a ma iya saura cewa kai baka iya daukan hakurin tafiya tare da ni qala sai annabi Musa yace masa in sa'altuka an shay'in ba'daha bayan wannan tambaya da na maka in har na koma maka tambaya dangane da wani abu falatu sahibini yace karka abuce ni daga nan ma mu rabu adaba daga ta milla dunya uzra yace tabbas ka kai matuka game da karbar hamzalina wa fambalaka Ubangiji Ta'ala yace suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qarya har lokacin da suka isa ga wata alkarya istaqama ahlaha suka nemi mutanen alkarya cewa su ciyar da su su karbi bakuncin su fa abau an yubayyifu huma suka ki wato karbar bakuncin su suka ki sauke su kuma suka ki ba su abinci Ubangiji Ta'ala yace fa wajada fi hajidara Musa da Khadir sai suka samu wata katanga yurido an yankaba ta karkace tana dihin faduwa fa aqama khadir ya miƙe wannan katanga ya gyara ta daidaita ta kala sai annabi Musa ya ce masa laushi ita lattakasta alaihi ajra mutanen da basu ciyar da mu ba basu karbi bakuncin mu ba ka musu aiki haka a banza ai inda ka so da ka karbi lada akan aikin da kai a lokacin nan sai ya ce ma annabi Musa hadha firaqu baini wa bainak wannan shine rabuwa tsakanina da kai ma'ana an zo karshe kenan amma sa'unabbi'uka da sannan zan baka labari bi ta'awili ma lam tastati alaihi sabra game da fassara abinda baka zamanto ba kana mai iya daukan hakuri akan sa dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك